Rahotanni daga Najeriya sun ce mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya killace kansa na kwanaki 14 kamar yadda kudurori na dokokin Najeriya suka tanada domin tabbatar da an yaki bazawar ciwon na coronavirus da ke nema ya zama ruwan dare a Najeriya. Inda tuni jami'an gwamnati daban-daban sun fara ɗaukar matakan bincikar kansu da kuma hakikanta da ko suna ɗauke da wannan ciwon ko a'a, ganin cewa akwai da damansu da suka yi mu'amala da shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Malam Abba Kyari, wanda aka tabbatar yana ɗauke da wannan cutar bayan da ya dawo daga ziyarar aiki a Jamus da kuma Ingila. Yawan 'yan Najeriya musamman shugabanninsu da suka huda da Malam Abba Kyari sun bazu a cikin ƙasar har cikinsu da wasu gwamnoni, wanda tuni mutane da kansu suka fara killace kansu da kansu domin tabbatar da cewa ba su ɗauke da wannan cuta. Wannan matakin da yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara ɗaukar matakai na rage yawan ma'aikatan da ke aiki a fadar gwamnati, inda tuni aka rage yawan 'yan jaridu da ma'aikatan fadar gwamnati ko ƙasa baki ɗaya da mukaminsu bai kai rukuni na 12 ba a aikin gwamnati. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, domin in ji ƙarin haske dangane da irin matakai na kariya da gwamnatin tarayyar Najeriya take ƙara ɗauka a fadar gwamnati, inda yake cewa
dama duk kasashe na duniya ba ma Najeriya ba iskan ba da shawara wannan lokaci jama'a yawanci su zauna a gida, musamman in za su yi aiki daga gida to su zauna su yi abunsu. To ita ma fadin shugaban kasa Muhammadu Buhari hakan ake ciki yanzu. Duk sassa daban-daban da suke aiki a ciki an buƙaci cewa su rage masu zuwa yau da gobe, wanda duk kuma zai shiga kamar yadda aka saba kamar yanzu sati biyu kenan. Kowa ya zo sai an sa na'ura a ta gwada zafin jiki, an auna, an kuma ba shi ruwa ko wani magani na wanke hannu don ya wanke hannu kafin ya shiga. To yanzu ana buƙatar ma mutum ya saka wannan takunkumin da ake daura a fuska a rufe hanci da baki a shiga, baka da shi ko a baka ko kuma ka je ka nemo ka shiga da shi.
Malam Garba, na ji kun rage yawan wakilan kafin watsa labarai da ke hada-hada a fadar gwamnati daga 100 zuwa kusan kamar 8 ko 10. Shin wannan ya zo daidai lokacin da su ma ma'aikatan gwamnatin ake rage waɗanda kamar mukamansu bai wuce rukuni na 12 ba, an ce kowa kare zuwa aiki?
To ai ka san muna da 'yan jarida waɗanda suke da rijista da kuma takardar izinin shiga bila a kullum sun fi 100, kuma matattara guda ɗaya suke da ita ɗakin bayani ko ɗakin jawabi na 'yan jarida da ke nan cikin bila. To kaga idan har mutum 100 za su shiga su zauna a ɗaki guda, ai an saba yanzu ba a yadda mutum fiye da 50 su zauna su yi taro a wuri guda ba. To shi yasa sai aka ga cewa gara a rage in yaso a zaɓi kamar gidajen yaɗa labarai 13 su yi wakilci da abin da suka samu su raba ga 'yan'uwansu waɗanda ba su samu shigowa ba.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai a yanzu, an lura cewa a fadar gwamnati da waɗansu rukunan gwamnati ana ɗari-ɗari dangane da yin bayanai dangane da wannan cutar, ganin cewar yawan mutane musamman manyan jami'an gwamnatin da ke ɗauke da wannan ciwo ko kuma suka yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da wannan ciwon suna da yawan gaske a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.